Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Farkonku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Yusuf Aliyu Harande. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Alhamis ɗaya ga watan Afrilu na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Yusuf da kanin labarai.
Za a ji wani irin hali ake ciki a jamhuriyar Nijar tun bayan wani yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba. Wani hari da aka kai a Sudan ta Kudu yayi sanadiyar mutuwar akalla mutane 30. Shi kuwa shugaban Amurka Joe Biden ya fara shirin sake gina Amurka.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji karin bayani da fadar gwamnatin Najeriya ta yi kan tafiyar da shugaba Muhammadu Buhari zuwa kasar Ingila ba tare da bada rukun kwarya ga mataimakinsa Farfesa Yemi Osinbajo ba.
To ai tsarin mulkin Najeriya cewa idan zai yi fiye da kwana 21 zai yi bada ragama kafin ya tafi. Idan bai yi haka ba majalisa ma tana iya ɗaukar ragamar ta bada ga mataimaki.
A jihar Barnan Najeriya kuma ɗan gudun hijira a wasu sansanoni da ke jihar sun yi kira ga gwamna Babagana Umar Azulum da ya kawo musu ɗauki.
Matana biyu da iyalai, muna kira ga gwamna mai adalci ya taimaka mana ya zo ya dubi halin da muke ciki.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdi ke gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba. Ta da fatar kun wayi gari lafiya. Tun bayan wani yunkuri da wasu da ba a kai ga bayyana sunansu suka yi ba, na kifar da gwamnatin farar hula a jamhuriyar Nijar kwanaki kaɗan kamun rantsar da sabon shugaban ƙasar. Hukumomi a ƙasar na ci gaba da zurfafa bincike a kan yunkurin. Sule Mummuni Barma ya komuna da rahoto akan halin da ake ciki.
A taron manema labaran da ya kira kakakin gwamnatin Nijar, minista Abdulrahman Zakariya ya ce a cikin daren Talata 30 wayewar Laraba 31 ga watan Maris, dakarun gwamnati sun yi nasarar murkushe wani yunkurin juyin mulki, kuma an kaddamar da bincike domin gano masu hannu a wannan al'amari don gurfanar da su a gaban kuliya.
Plusieurs personnes en lien avec cette tentative de coup d'état sont interpellées.
Ya ci gaba da cewa tuni mutane da dama masu alaka da wannan yunkuri suka shiga hannun hukuma yayin da aka kaddamar da farautar wasu mutanen na daban. Gwamnatin ta ce ta yi Allah wadai da faruwar wannan aika-aika da ke kokarin mayar da hannun agogo baya a tafarkin demokradiyyar da kasar Niger ta tsunduma cikin sakacokan. Sanarwar ta ci gaba da cewa gwamnati na jinjinawa dogaran fadar shugaban kasa da sauran jami'an tsaro saboda jajircewar su a yayin wannan fafatawa, abinda ke nunin biyayyar da suke yi wa hukumomin jamhuriya. A cewar hukumomin na Nijar, yanzu kura ta lafa kuma suna rike da dukkan madafin iko, saboda haka suka yi kiran al'umma ta ci gaba da gudanar da harkoki kamar yadda aka saba. Kodayake hukumomi ba su ambaci sunan kowa ba daga cikin waɗanda suka ce sun kama a jelin waɗanda ke da hannu a yunkurin juyin mulkin na ranar 31 ga watan Maris. Masu amfani da kafafen sada zumunta na ta yada hotunan Kaftan Sani Sale Guruza na rundunar sojan sama a matsayin shugaban sojojin da ake zargi da kitsa wannan al'amari da ke wakana sa'o'i kaɗan kafin rantsar da sabon shugaban ƙasa. Sai dai wasu 'yan ƙasa na kallon abin tamkar wani wasan kwaikwayo da aka tsara takanas da nufin cimma wata manufar ɓoye. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Wasu jerin harare da aka kai akan titina a Sudan ta Kudu da ya hada da wanda aka kai akan kwamban motocin wani gwamna da yake kan hanyarsa ta dawowa daga inda aka kai harin farko ya yi sanadiyar mutuwar kimanin akalla mutane 30. Hukumomi a jihar Equatoria ta gabas sun ce wani mutum ɗauke da bindiga ya harbe mai tsaron gwamna Louis Labong Lajori da wata mata a ranar Litinin, kwana ɗaya bayan da wasu matasa ɗauke da makamai da ake zargi daga birnin Kapote suka fito sun kai hari a wata unguwa da ake kira Kama 15 inda 'yan ƙabilar Buya suke zaune. Gwamna Lajori ya ce an hakikanta cewar an kai wannan harin ne na ranar Litinin a matsayin ramuwar gayya akan harin da aka kaiwa kungiyar adawa ta SPLM da ke kusa da ƙauyen Lawarje a shekarar 2020. Labaran duniyar kuke sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden a jiya Laraba ya bayyana wani shiri na sake gina Amurka na dala triliyan biyu, wanda fadar White House ta ce shirin zai zaburar da tattalin arziki ya kuma yi gasa da China. Fadar ta White House ta ce tsarin zai ba da damar a gyara titunan kasar da suka kai kimanin kilomita 32,000, wasu manya-manyan gadoji 10 da wasu ƙanana 10,000, kana da canza tsofaffin bututun ruwa masu haɗari. Haka zalika za a inganta tsarin wutar lantarkin ƙasar da kuma inganta tsarin yanar gizo da wajajen hutawar matafiya. Biden zai sanar da wannan shirin ne a birnin Pittsburgh, garin da ke cikin jihar Pennsylvania da ke da muhimmanci a zaben Amurka, inda ya samu nasarar lashe zaben watan Nuwamba da ya bashi damar jagorancin kasar har na tsawon shekaru 4. Bayan nasarar da ya yi na samun amincewar majalisar na dala triliyan 1.9 don rage wa 'yan kasar radadin annobar corona, duk kuwa da cewar 'yan jam'iyyar Republicans ba su goyi bayan kudurin ba, Biden ya ayyana cewar bukatar shi ta gaba ita ce ta gina kasar.
Madalla an jima kaɗan Yusuf zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya wuce ƙasar Ingila a ranar Talata don ziyarar likitocinsa, amma bai mika ragaman mulkin ƙasar ga mataimakinsa Farfesa Yemi Oshubaja ba. Malam Garba Shehu, babban jami'in hudda da manema labaru a fadar gwamnatin Najeriya, ya yi wa Umar Faruku Musa ƙarin bayani.
Tsarin mulkin Najeriya cewa idan zai yi fiye da kwana 21 zai yi bada ragama kafin ya tafi. Idan bai yi haka ba, majalisa ma tana iya ɗaukar ragamar ta bada ga mataimaki. Wai shugaban Buhari ba har kwamnoni ma abin ya shafa haka. Wannan tafiya ta shugaban Buhari ba za ta kai kwana 20 ba, saboda haka ashe ba buƙatar a ɗauki ragama a miƙa ta ga mataimaki.
Amma a fahimtar ka ba zai kawo kamar ƙara danƙon zumunci na mulki tsakanin shugaban Buhari ba da Osinbajo idan zai ɗan yi sati ɗaya ko biyu ya ce miƙa mulkin kamar yadda ya taɓa yi a baya?
To ai wannan dangantakar tana nan daram da ba wani canji a kanta, kuma wannan ne ina ganin ba shi ne zai sa dangantakar ta dorewa ba. Aiki suna aiki tare da aminta da yarda da juna, saboda haka su suka san yadda suke zaune a tsakaninsu, kuma ina tsammani bai kamata ma a nuna wannan fargaba ba. Ni ban ga dalilin ta ba.
Akwai wani abu da kamar na mulki da Osinbajo ba zai yi ba, ga misali tun ba a miƙa ragamar hannunsa a matsayin muƙaddashin shugaban ƙasa ba?
A wannan tsakaninsu ne, kasan a tsarin mulki shi kusan mataimaki ai ba a ba shi wani aiki a ware a ce wannan nasa ne, banda ƴan kalila. Tsarin mulki cewa ya yi abin da shugaban ƙasa ya yi, ko kuma gwamna ka yi abin da gwamna ya ce ka yi. Saboda haka ashe idan ba mu san abin da shugaban Buhari ya ce masa ya ce ba, ai ba za mu iya yanke hukunci akan abin da zai iya ko ba zai iya ba yanzu.
Malam Garba Shehu kenan, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, tattauna da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi Alhaji Umar Sani, wani ƙusa a jam'iyyar PDP, domin in ji ko yan suna ganin cewa shugaba Buhari ya yi daidai da ya fice ƙasar bai bar Osinbajo riƙo ba kamar yadda aka saba.
Ina ganin wannan abu dai kamar an tsara shi ne a tabbatar da cewa shi mataimakin shugaban Professor Yemi Osinbajo bai sake riƙe karagin mulkin Najeriya ba bucin gadi, domin irin abubuwan da suka faru a baya. Na farko a irin lokacin da yake wucin gadi ne ya tabbatar da cewa babban cibiyoji na Najeriya wato Onoje, kuma a lokacin da yake shugabancin kasa na wucin gadi ne aka samu matsala da SSS, inda ya kai da an cire lawal daura shi shugaban SSS din a lokacin. To waɗannan abubuwan duka suka cikin abubuwan da aka hanga, kuma ya zo ya fara yin abubuwan da yake nuna cewa inda an bashi karagin mulki zai iya sauya yadda abubuwan ke tafiya. Ya yi abubuwa da yawa, ya je kasar Lagos ya kaddamar da ayyuka wanda yana wucin gadi ne. So saboda haka duk irin waɗannan abubuwan sun damu shugaban kasa fara tunanin cewa sun ba ya kamata ya tsaya shugabancin kasa, ya kamata ya yi kaza ya kamata, saboda haka don a rage mishi in shugaban kasa ma zai yi sati hudu ne sai an nemi ta hanyar da za a yi a rage ya zama sati biyu don kada ya samu a bashi wannan rikon kuriya din. Saboda haka ni ban yarda da cewa wai dan saboda shugaban kasa zai sati biyu ba a so ya sake rikewa ne.
To amma tun da dai dokar kasa bata haramta shugaban kasa ya rage kwanaki ko ya kara zuwa gurgurdun abin da ga dama, ba ganin babu hujja a yi wani koke akan cewa ba sati ukun zai yi ba.
Wacan kasan nan yanzu inda take ba maganar za mu tsaya muna da tsarin mulki ba, in mun ce za mu yi kitin tsarin mulki a yin komai to komai ba zai yi ba. Yanzu tsarin mulki ne ba mutanen da suka yi zanga-zanga na NSAS cewa suna da damar su yi irin wannan zanga-zanga. To irin wannan abubuwan ya kamata a rika bari ana yi shi, idan ko sun ba jiyo su da kasa bai nan zai shiri kasa kuma zai yi irin wayansu abubuwa da za su shiga sawun abubuwan da ke tafiya.
Sau da aka mai yasa ba za a bar kukansu ba zuwa. Umar Faruk
Musa, Murar Amurka, Abuja, Nigeria. A gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC, ga Yusuf Aliyu Harande ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Manzo ta musamman ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Myanmar a jiya Laraba ta yi gargaɗi cewar zub da jini ba shi da makawa, kuma akwai ƙaruwar yiwuwar yakin basasa a ƙasar idan har ba a maido da mulkin farar hula ba. Jakadiyar ta musamman Kristen Shrine ta yi kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a yi nazarin hanyoyi da suka dace a ɗauki matakai da suka kamata da mutanen Myanmar suke bukata don hana aukuwar mummunan bala'i a ƙasar da ke yankin Asiya. Ta yi wannan jawabin ne a wani taron sirri na kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Laraba. Bisa ga kalamanta da Muryar Amurka ta samu, ta ce tana fargabar rikici zai yi muni a yayin da kwamandan babban hafsan sojojin ƙasar General Min Ogun Hael ke da niyyar ƙarfafa ƙarfin ikonsa ba bisa ƙa'ida ba. Ta kuma yi tsokaci game da yadda ake gwabza faɗa a jihohin Kayin da Kuchin da kuma gargaɗin ɗaukar fansa daga ƙungiyoyi uku na 'yan tawayen ƙasar masu ɗauke da makamai idan hare-hare kan masu zanga-zanga bai tsaya ba, wanda hakan ke ƙara sa ta fargaban ɓarkewar yakin basasa. Tsawon shekaru na Sim Al-Sada ta kasance a sahun gaba a ƙungiyar kare haƙƙin mata ta Saudiya, inda take rubuce-rubuce a shafin yanar gizo na jaridar Juhaina tare da haɗin gwiwar kafa ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam Al-Ada. Ta shigar da ƙara tana neman a ba mata damar shiga zaɓuka da yaƙin neman 'yancin tuƙi da kuma kawo ƙarshen tsarin maza su dinga juya mata wanda suka sanya kusan dukkan al'amuran rayuwar mace a hannun uba, miji, har ma da ɗa suke.
A gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Da alamu an soma a samun rudani a wasu sansanonin 'yan gudun hijira da ke cikin garin Maiduguri na jihar Borno, sakamakon ci gaba da tantance 'yan gudun hijirar da gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Azulim ke yi a wasu sansanonin 'yan gudun hijirar. Ga Haruna Daudabi da ƙarin bayani.
A 'yan makonnin baya ne dai gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Azulim ke ziyartar wasu sansanonin 'yan gudun hijira cikin dare, inda ke tantance wasu 'yan gudun hijirar da shi da kansa, da kuma ke raba katin karban abinci ga 'yan gudun hijirar da ya tadda cikin irin waɗannan sansanoni. Sai dai duk da irin wannan mataki da yake ɗauka, wasu daga cikin 'yan gudun hijiran na kokawa ne kan irin abin da ke faruwa a sansanonin, duk da cewa an tantance wasu daga cikin su har ma an ba su katin karban abincin, amma a lokacin da aka zo rabon abincin suka ce ba a ba su abincin ba, duk da cewa suna da katin su hannun su. Wani gwamnan da kansa ya raba musu wannan kati.
Daga Abadam local
government
ba samu ba, na yi na sa wani ma ba mu san ba.
Saboda rashin gani da ne suka hana ka?
Sun hana ni ko saboda rashin gani na ne ko kuma waya ne?
Kuma magidanci ne ko?
Kuma magidanci ne.
Mata na biyu da iyalai. Muna kira ga gwamna mai adalci ya taimaka mana, ya zo ya dubi halin da muke ciki.
Na kuma tuntubi jami'in hukumar samar da agajin gaggawa ne ma wanda aka dora alhakin raba wannan abinci. Wato ne bi Captain Mustapha Abdullahi. Ga dai abin da ke cewa game da abin da yawa ku a wajen rabon abincin. Wannan lamari ya sa wasu daga cikin ƴaƴan waɗannan ƴan gudun hijira so ma barace-barace akan titina, musamman ma na neman abin da zasu sa a baka.
Sunana Aisha.
To me kuke so yanzu gwamnati taimako
tunda kuna gudun hijira? Yanzu muna neman taimakon abinci su tilastawa da wajen makwancin mu da kuma inda za mu zauna da kuma abincin da za mu ci.
Iyayenki suna nan kuna tare da su?
Babana baya nan amma kuma iyata tana nan.
Sauran ƙannenki ko kuma yayinki fa?
Akwai yayana amma ban san inda yake ba.
Ke shekarunki nawa?
Shekara ta 12.
Kana karatu?
Muna yin na'ara da amma na boko ba ma yi.
In Allah ya sa kika yi karatu me yake so ki zama?
Likita.
Hadidi wannan lokacin ne kuma gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya ce ya raba naira miliyan 325 kamar gidantan da Boko Haram ya daidaita fiye da 100 musamman ma a yankunan arewacin Borno. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka ɗauka baiwa. Ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da, menene duniya, menene daɗin duniya.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da Malam Musa Salim Muktar da Rabi Abdullahi da Hannatu Baba Bello da kuma mai jidda Sabo Muhammad, iyaye da kuma ƴan gwaggwarmaya da muka gayyata a wannan shirin domin nazarin rawar da ya kamata iyaye su taka a tarbiyyantar da ƴaƴansu. Yau bakin sun buga kusa kan matakin da ya kamata iyaye maza da mata su dauka da zai kai ga haƙa ta cimma ruwa a wannan gaba. Malam Musa Salim Muktar ya fara da bayyana inda aka fara samun kuskure a batun tarbiyyantar da ƴaƴa.
Gaskiya lillahi wa rasuli, iyayen da su ne iyaye, da ɗanka da ɗan makoci duk ɗaya ne. Da makoci yakan ɗauki ɗan makoci ya kai shi makaranta, ya tara ƴaƴan makota ya yi musu kayan sallah, ya sa a yi musu wani shayi, wani abu. Amma yanzu ba a yi, kuma wani abun sakamakon son kai ko son ƴaƴa da kuma matsalar tattalin arziki. Wasu yanzu ko ɗan makota ne ya shigo in lokacin cin abinci sai a ce su tashi tafi gida.
To sai a sallame su. Wancan makocin ya ci.
Ka saboda kai da ya ci, suna ɗan tunanin ko tattalin arzikin su ya kasa ɗan abin da suke da shi, suna da tsoron gobe. Ba su da wanda za su karya in suka ci da wannan, saboda haka sai su rage. To da kuwa iyaye, duk wanda ya hukunci a unguwa, akwai wani babba da ko shekaru ya sa shi ne babba, ko kuma girma da yake da shi da kama kai sai ya sa shi ne babba a unguwa. Duk abin da ya tashi zai unguwan nan, kuma duk iyaye maza duk suna ba da haɗin kai. Amma yanzu fa sai kiga kowa kofarsa a kulle, kowa daga shi sai ƴaƴansa. Saboda haka sai ya zamanto ana samun waɗannan matsalolin suka hayayyafa.
To tambaya ta ƙarshe, a wani lokaci ne ko a wace gaba ce iyaye suke zare hannu daga tarbiyyar yara?
Ai ba na ji a kowace gaba, in dai ba ɗanka ya riga ya gama ko jami'a, ya yi aure, ya zama mutum mai zaman kansa ko kuma bayan ba kai ba, domin ko yayi aure bai fi karfin ka ce masa yi kaza yi ba ko ya daina kaza ya daina. Haka uwa ma babu lokacin da za ta gama tarbiyya. Gama tarbiyya saukin ta dai kin aurar da yake ta tafi gidan miji, amma tarbiyyar da kika sata akai za ta je can ta ci gaba da rayuwa. In ma wani abu ne ya taso, to dole fa sai an dawo gida sai iyaye sun sake tsayawa akan wannan horo da suka bata kafin ta tafi, da kuma horon da suka nuna mata in ta tafi kuskuren ta ne, sai su jajirce su ce lalle ta tsaya akan wannan. Shine kawai.
To kin yarda da Malam Musa?
Ai malam 100%. Su iyaye muddin suna raye to ba sa taba gama tarbiyya. Dan bana mantawa yayanmu ya kai akalla shekara 57 ko da 6 a lokacin da mahaifiyarmu take raye. To amma a lokacin tana kiran shi tace kayi kaza ka bar kaza. To kin ga wannan
bayan ma ya aure.
Ye har ma ya haifi ƴarsa ma ya aurar da ita ma ta haihu. Ina ga miki ya kai shekara 50 da wani abu amma tana cewa kayi kaza ko kuma ka bar kaza. Hatta mutane a unguwa za ta ce wane yana buƙatar kaza kai masa kaza. To kin ga duk wannan tarbiyya ce. Kuma ko katin daurin aure ne za ta ce gashi kati ne ka hada ƴan uwanka ku tafi. Kin ga tarbiyya ce.
Shin 18 shine farkon lokacin da iyaye za su bi mai da hankali kan ƴaƴansu a ƙasar Hausa?
A'a, tun daga lokacin da suka dan fara tasawa. Kai tun da aka ce tun daga farkon haihuwarsu har yanzu lokacin da kuma suka fara wannan shekaru na lokacin da suke ganin su ma daidai suke da kowa. To a lokacin za a fi sa ido akan su ma a dada janwo su a jiki ana musu yanda rayuwar take.
To shawara ga iyaye mata da maza.
To ni dai babbar shawara ta ga iyaye mata da maza shine su ji tsoron Allah, su sani waɗannan ƴaƴa da Allah ya bamu amana ce, zai kuma tambaye mu akan wannan amanar da ya bamu, kuma mu koma kan tarbiyyar da iyayenmu da kakanninmu suka dora mu akai ta cewa ka so naka duniya ta kishi, ka kinaka duniya ta so shi. Mu rage san ƴaƴa, mu ji tsoron Allah.
Shawara?
To ni shawarar da zan bayar na farko mu daina tsinanta ma ƴaƴan wasu. Duk mutumin da yake so bayansa ta kyau, bayansa ta kyau, to duk dan da ka gani samai albarka, baka san me gobe za ta haifar ba. Yin wannan kana yi kai ma Allah zai duba naka. Sannan duk inda kaga kome kakka ce zaka kau da kai a tsawatar, ayi hakuri kuma a ja yaran nan a jiki ko dan ma waye kar Allah ya taimaka. Su kuma iyaye su ji tsoron Allah su duba abun. Mu duba da tarbiyyar da aka manta da ta yanzu ba daya bane. Abin da aka mana a da iyayen in aka kwatanta ai abin zai ci gaba kamar da insha Allah mu kwatanta abin da iyayen mu suka yi mana. Da zaka ga abokin wani tsoron sa kake ji ma kai wani abu
ka yanzu kuwa
zai kwatanto ai akwai masu kwatantawar. Mu ai dai ɗan dadi ne amma muna kwatantawa. Haka ga duk yadda zaka yi ni ba zan taba manta ba yara na za su fita wasa. Zan ce idan kuka ji in aka tsoro kai ne ka kai ka janyo ka gefin ka ne an karama laifin ka ne duk in ta rubu su wannan sai daga baya yanzu da suka girma su ce ashe umma kaza da kaza gashi ashe tarbiyya ake bana ce saboda kakku zai ai fada. To sai yanzu idan suka ga da iyaye da iyaye ana damba ana zuwa police station wani ya zagi dan wani in kaga baban wani dura mai ashar sai ce umma ashe mu nace to wannan ita ce tarbiyyar da aka yi muku. In Allah da iyaye na yanzu su mu kwatanta abin da iyayen mu suka yi mana da kakannin mu insha Allah za a zauna lafiya tarbiyya kuma za ta yi kyau kuma mu daina sa san zuciya tsakanin ƴaƴanmu. Ta rinka tsayawa kai uba ko uwa kuna saka rai wani a waje shi zai rinka ba ƴaƴanku kuɗi shi zai tallafa musu na rayuwa wani yana rusa tarbiyya 100%. Duk abin da Allah ya dora maka ku kwatanta an ka kwatanta ran da babu ƴaƴa sun sani.
To Malam Musa kai zaka rufe mana wannan tattaunawar.
To ni dai gaskiya zan fi bada shawara akan iyaye maza saboda iyaye maza koyaushe suna tunkaho da cewa an tafi neman na masara. Mutum ko aikin gwamnati yake ya taso daga makaranta in makaranta yake koyarwa wal Allah da azhar ya dawo. To daga wannan lokacin fa ya kamata ya dubi uwa ɗawainiyar da take shi ma ya dan shigo ya taimaka mata. Kuma mu ja ƴaƴanmu a jiki. meja a jiki ba wai irin wannan soyayya da ake fada ta zamanin nan ba. A'a, mu zamar da su kamar abokananmu, mu saki jiki da su in suna da matsala su fuskance mu, amma ba ka zama dodo a gida ba da uba ya zo yara gaba
da an ce da zai da zara ya shigo idan yayi bal da buta to kowa sai ya shiga taitayensa
to kin ga irin wannan to duk sanda baka nan yara kuma sakiwar da za su yi sai ta wuce misali saboda kana yawan takura musu. Amma in kana ba su damar su suka kusance ka suka zama kamar abokananka in mata ne suka zama dukkan su ka jawo su maza ma haka to ko meye matsalar su kafin su je wani waje za su gaya uwarsu in uwarsu ma bata saurare su ba za su gaya maka in suna da wata matsala ta wata bukata to in kana haka insha Allah za a samu sauki kuma dole ko yaya ne ko mata ne akwai wacce ka fi so ko akwai dan da ka fi so amma addini ya hana ka nuna a fili an ce ai akwai wanda dole ka fi son sa a ranka amma haƙƙin su ne haƙƙin ka ne duka kula da su saboda haka babu nunawa a zahiri to a zahirin nan duk abinda zaka yi ma wannan kai ma wancan duk abinda zaka yi waccan matar kai waccan matar to in ka hada kan matanka ka hada kan ƴaƴanka to insha Allah tarbiyya za ta yi kyau amma namiji shi zai tsaya ya jajirce ya ba iyayen matattakin sa in mata biyu ce ko hudu ce da shi ya hada kawunan su ƴaƴan ma haka ya hada ba wani zancen kishi da wani waye da sauran su ya jawo ƴaƴan sa duk ya hada kawunan su to insha Allah tarbiyya ko za ta yi kyau amma iyaye maza su ya kamata su dage ba kullun ba haushi yace shi yana neman na masala ba zai taba dawowa ya kula da uwar a ina ta yi kokarinta shi ma ya taimaka ya dan dora ita ma ya dadda taimaka mata kullun wannan shine matsalar lalle mu mazajen Hausawa ya kamata mu lura ba koyaushe muke ba tun safi har dare muke wajen neman abinci ba to zancen muna neman abincin nan ba shi shine yake kawo matsala wannan lokaci wajen taimaka iyaye mata mu ba su goyon baya wajen tarbiyyar yaya
nan kuma zamu sallama da bakin namu da fatan ma'aurata da kuma al'umma baki daya za su hada hannu wajen kafa foundation da zai dore domin ganin ci gaban iyali da gina kasa yanzu a madadin bakin namu Malam Musa Salim Muktar da Rabi Abdullahi da Hannatu Baba Bello da kuma mai jidda Sabo Muhammad iyaye kuma yan gogurmaya da kuma wakiliyanmu Baraka Bashir da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Chubahiro Dedone da daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata su ne duniya sune dadin duniya
to madalla a gaida alheri Grace Abdu kafin mu je ga shirin mu na karshe ga wannan sako
shekara daya kenan da barkewar annoba coronavirus cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a fadin duniya ta kuma kassara harkoki duk da yake an samu allurar rigakafin cutar har yanzu da sauran jan aiki
ni ban yarda da wannan rigakafin ba saboda ita corona ma kanta ni ban yarda da ita ba
sashen Hausa na murya Amurka ya gayyato kwararru daga kasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar VOA na musamman ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen murya Amurka a yankunan ku domin ganin wannan shiri ranar Juma'a 9 ga watan Afrilu da kuma Juma'a 16 ga watan Afrilu Murya Amurka duniya a tafin hannunku
yanzu kuma sai labarai a takaice
wasu jerin harare da aka kai akan titina a Sudan ta Kudu da ya hada da wanda aka kai akan kwamban motocin wani gwamna da yake kan hanyar sa ta dawowa daga inda aka kai harin farko yayi sanadiyar mutuwar akalla mutane 30 shugaban Amurka Joe Biden a jiya Laraba ya bayyana wani shiri na gina Amurka na kimanin dala triliyan 2 wanda fadar White House ta ce shirin zai zaburar da tattalin arziki ya kuma yi gasa da China manzo ta musamman ta majalisar ɗinkin duniya a Myanmar a jiya Laraba ta yi gargadi cewar zub da jini ba shi da makawa kuma akwai karuwar yiwuwar yakin basasa a kasar idan har ba a maido da mulki hannun farar hula ba
to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin kafin mu sallama da ku muna mika sakon taya murna ga Ahmad Muhammad mai gatari sa dauran auren yarshi Harira Ahmad Hajjeyi wanda za a yi ranar Asabar da karfe 1 na rana a masallacin Jibishi dake bakin tashar garin mai gatari a jihar Jigawa. Allah ya bada ikon yi lafiya, amin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Haranda da yake ni gabatarwa, sai kuma Tabahira Jusu ne da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.